Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan lokacin la'asariya na 29 ga watan Disamba shekarar 2016 akan bitoci 21, 22, da 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu Makeri ne tare da Naziru Ahmad Hausawa. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Kasar Siriya ta sanar da cewa dakaranta za su fara tsagaita wuta a duk fadin kasar baki daya a gobe Juma'a. Sannan jami'an gwamnatin kasar Philippines sun ce kimanin mutane 32 sun ji rauni a yau Laraba sakamakon tashin waɗansu tagwayen bamabumai da aka wani dan a filin wani wasan dambe a lardin Laite. Kasar China ta ce nan ba da dadewa ba za ta kaddamar da wani sabon tsarin yaki da cin hanci da rashawa da zai yi tasiri a babban birnin kasar da kuma lardunan Shanxi da kuma Zhejiang.
To bayan kun gama jin labaran za ku yi kokari da sojojin Kamaru ke yi wurin yaki da Boko Haram.
Sun shiga wannan wato birni na Goshi a Najeriya saboda su taimaka wurin bude hanya da ya tashi daga Bama zuwa banki ta shashin Kamaru hakan nan Bama ta can Najeriya wato zuwa Marwa.
A Ghana kuma shugaba mai girin gado Nana Akufo Addo yana nan yana shirin kama aiki a ranar 7 ga watan Janairu.
Ko menene ma duk wannan irin nauyi aka kaura wa sabon gwamnati sai ta san ana cewa dabara ya riga mai shiga rijiya sai ta saurara in ta karbi mulki ne sai ta duba hanyoyin da kawai ta bi idan za ta iya to shikenan kuma ba za ta iya ba za ta ga talakawa.
To muna da kuma rahoto akan wani taron yan jarida da sojojin Najeriya suka yi a Maiduguri inda suka bayyana sun gama da Boko Haram. Haka kuma akwai shirin sai bango ya tsage da Jummai Ali za ta gabatar. To amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Masu sauraro barkanmu da warhaka. Kasar Siriya ta sanar da cewar dakarunta za su fara tsagaita wuta a ƙasa baki ɗaya daga gobe Juma'a. Kamar tsagaita wutar da aka yi a lokutan baya, yarjejeniyar ta shafi sojojin Siriya da kuma ƙungiyoyin 'yan tawaye amma banda ƙungiyoyin mayaƙa irin su Daesh. Rasha da ke goyon bayan shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad da kuma Turkiya da ke goyon bayan ƙungiyoyin 'yan tawayen sun ce za su tabbatar da an kiyaye yarjejeniyar. Moscow da Ankara sun ɗauki tsawon makonni biyu suna tattaunawa. Farkon wannan watan ne ɓangarorin guda biyu suka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma kwashe 'yan gudun hijira daga birnin Aleppo na ƙasar Siriya da ke ƙarƙashin 'yan tawaye. A makon jiya, ministocin harkokin wajen Rasha da Iran da kuma Turkiya suka haɗu a Moscow domin tattaunawa akan Siriya. Bisa ga cewar ma'aikatar harkokin wajen Turkiya, ministan harkokin wajen ƙasar Mevlut Cavusoglu ya yi magana har sau biyu ta wayar tarho a wannan mako da takwaransa na Rasha Sergei Lavrov.
Jami'an gwamnatin Philippines sun ce akalla mutane 32 ne suka samu rauni jiya Laraba sakamakon tashin wasu bamabamai guda biyu yayin da ake gudanar da karamin wasan dambe a tsakiyar birnin Laite. Jama'an 'yan sanda na yankin sun ce an kai mutane 16 da suka samu rauni a asibiti daban-daban a yayin da aka duba lafiyar sauran kuma aka sallame su. Akalla guda 10 a cikin waɗanda suka samu raunin ƙananan yara ne wato da suke tsakanin shekaru 7 zuwa 15. 'Yan sanda na kokarin gano waɗanda suka kai wannan hari kuma kawo yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin. 'Yan yaƙin sunkuru sun kafu ne a yankin Laite wanda ke da tazaran kilomita 610 daga kudancin babban birnin Manila amma babu wata alama da ta nuna su ko kuma wasu ƙungiyoyin 'yan tawaye na da hannu a harin. Shugaban ƙasar Rodrigo Duterte ya gargaɗi akan shigowar 'yan tawayen Daesh a cikin ƙasar Philippines idan har kamfen ɗin sojojin Amurka na karkaɓe 'yan Daesh ɗin daga Iraki da kuma Siriya ya yi nasara.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Mutane hudu ne suka mutu a wani al'amari da wata kafar yada labarai ta gwamnatin China ta bayyana a matsayin harin ta'addanci da aka kai a ofishin jam'iyyar kwaminisanci da ke yammacin yankin Xinjiang mai yawan al'umma. Jami'an yankin sun ce mayakan hudu sun tada bamabamai da aka hada a cikin gidaje a Laraba wanda ya sanadiyar mutuwar mutum guda da kuma raunata mutane uku bisa ga rahoton kamfanin dillancin labarai na gwamnatin Xinjiang. Rahoton ya ce, ‘yan sanda sun harbe maharan guda hudu yayin da suka bayyana lamarin a matsayin harin ta’addanci. An kashe ɗaruruwan mutane a iyakar yankin Xinjiang a shekarun nan sakamakon mummunan tashin hankali tsakanin musulman Ugu da kuma ‘yan ƙabilar Han na Sin masu rinjaye. Gwamnati ta ɗora alhakin tashin hankalin kan al’ummar Ugu masu tsatsauran ra’ayi waɗanda ke neman ‘yancin cin gashin kansu daga China. Sai dai ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil’adama da kuma ‘yan gudun hijira suna masu ra’ayoyinsu cewa matsin lamba da kuma danniyar da gwamnati take yi wa addinin kailar Ugu ƙabilar Ugu da kuma al’adunsu ya haifar da tashin hankalin zargin da gwamnatin China ta musanta.
A halin da ake ciki kuma gwamnatin ƙasar China ta ce za ta ƙaddamar da wani sabon tsarin yaƙi da cin hanci da rashawa mai ƙarfi a Beijing babban birnin ƙasar da kuma yankunan Shanxi da kuma Zhejiang. Jaban sun ce an shirya sabon tsarin ne ya zama mai zaman kansa wanda zai kunshi hukumomin sa ido da za su rika sawa masu rike da mukamman gwamnati ido da suka hada da fannoni na harkokin shari'a. Waɗansu masu sa ido a kan lamura sun yaba ma kirkiro da wannan sabon tsarin da suka bayyana a matsayin tsarin da ci gaba ne wanda zai ƙara martaba da kuma kasancewa tsarin sa ido mai cikakken iko. Wasu kuma suna shakku cewa hukumar za ta iya zama mai zaman kanta ba tare da jam'iyya ta yi katsalanda a harkokinta ba. Suna kuma bayyana fargaba cewa irin ikon faɗa a jida jam'iyyar ke da ita shine zai sa a ƙara yi wa ainihi ko kuma a ƙara samun yawan cin hanci da rashawa a ƙasar. Ranar Lahadi wani kwamitin jam'iyyar National People's Congress da ake kira NPC a taƙaice ya amince da tsarin garan bawul ɗin na farko da nufin cewa za a maida tsarin sa ido na hukumar ta ƙasa wato waje guda da nufin shawo kan wato albazaranci da ake yi da wato dukiyar ƙasa wanda ya ƙasar katutu. A ƙarƙashin shirin kwamitin da ke kula da shirin zai kafa babban ofishi da kuma ƙananan hukumomi wanda zai dinga bada bayani ga jam'iyyar na NPC. Za su kasance masu zaman kansu sa'annan kuma za su wato na ƙananan hukumomi ne ɓangaren shari'a kuma za su riƙa samu wato reshe-reshen domin samar da bincike a kan jami'an da ke riƙe da ofishi na ƙasa baki ɗaya.
Shahararriyar 'yar wasan fina-finai ba Amurkiya Debbie Reynolds ta rasu a jiya Laraba sakamakon matsalar bugun zuciya kwana ɗaya bayan rasuwar 'yarta ita ma tauraruwar fina-finai Carrie Fisher. Jarumar 'yar shekaru 84 Reynolds ta faɗi da rana a gidan ɗanta a yammacin Beverly Hills da ke California. An kai shahararriyar jarumar asibiti lokaci kaɗan bayan an kira motar asibiti zuwa gidan ɗan nata. Todd Fisher, ɗaga Reynolds, ya tabbatar da mutuwar mahaifiyarsa ga kafafen yaɗa labarai masu yawa inda yake cewa tana son ta kasance tare da Kerry. Ya ƙara da cewa yanzu tana tare da Kerry kuma haƙiƙa zuciyoyinmu sun yi rauni. Yake faɗa daga asibitin Cedars Sinai Medical Center da ke Los Angeles, inda aka ɗauki mahaifiyarsa a wata motar ambulance. Ya ce zafin mutuwar 'yar uwarsa ya yi wa Reynolds yawa. Reynolds da Fisher sun fito a cikin wani shiri na musamman da aka nuna a taron bikin fina-finai na Cannes a Faransa a farkon wannan shekarar mai taken Bright Lights. An shirya fara nuna shi a tashar Home Box Office a farkon shekara ta 2017.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata rundunar sojin ƙasar Kamaru ta Operation Alpha ta kutsa a garin Ngoshi don taimakawa wurin korar 'yan Boko Haram. To sai dai motarsu ta taka nakiya da 'yan Boko Haram ɗin suka binne kuma ya raunata sojoji biyu. Ga wakilinmu Garba Lawan da ƙarin bayani.
Rundunar dakarun sojojin ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun samu nasarar shiga cikin garin Goshe mai tazarar kilomita 22 daga garin Ashigashiya, anda zaratan sojojin suka yi artabu da maharan Boko Haram. An yi mummunan ɗauki ba daɗi a wannan ƙauyen, anda aka halaka maharan Boko Haram da dama. Sannan kuma dakarun ɗaron suka kamo maharan Boko Haram waɗanda suka miƙa kansu da kansu. Kana sojojin sun ƙwato kayayyakin yaƙi da dama wanda maharan Boko Boko Haram din suka arce suka bari. Wannan kutsen da dakarun operation Alpha suka yi suna da aniyar bude hanyar bama banki zuwa Marwa ne. Anda maharan na Boko Haram suke cin gashin su babu babbaka. Na tambayi mai gana Abba a matsayin sa zai bada shawara a bangaren tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru ko me yasa sojojin Kamaru suka shiga kasar tarayyar Najeriya domin kamo maharan Boko Haram?
A gaskiya wato abin da yasa dakarun tsaro na kasar Kamaru suka shiga Najeriya ba wai sun shiga ne da sunan su wato dakarun Kamaru ba, sun shiga ne da sunan dakaru wato na jamhuriyar in wato Lakchat. To sun shiga wannan wato birni na Goshi a Najeriya saboda su taimaka wurin bude hanya da ya tashi daga Bama zuwa banki ta shashin Kamaru hakan nan Bama ta can Najeriya wato zuwa Marwa. Wato sun shiga don su bude wannan hanya saboda hanya ne da ya kasance yan Boko Haram sun kwace wannan hanya ba dama mutun ya ketara yan kasuwa hanya ne kuma da yan kasuwa suna yawan bita nan. To abin da yasa kenan aka bita nan. To wannan kutsawa da suka yi an samu dai dan an ci nasara amma kuwa an yi dan rashi amma ba rashin rayuka ba.
Ko ka san yawan maharan Boko Haram da sojojin suka kamo da kuma kayayyakin yakin da suka kwato daga hannun maharan na Boko Haram?
Har zuwa yanzu dai ba a bada wato lissafi cikakke akan wannan ba, amma abin da za a iya sanarwa jama'a shine lokacin da aka je wato wannan kutsawa cikin birnin Goshi akwai bomba da ya fashe da motan sojojin Kamaru ne ya hau kai amma babu wanda ya mutu, wato mutum biyu ne dai suka ji ciwo a ciki. To an yi nasara dai kan wurin kama mutanen Boko Haram, akwai waɗanda aka kama da dama ba a riga an sanar da adadin su ba, haka kuma makamai dewa an kama a wannan wato operation.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Su kafir ta bayi da kalmar shahada suna rushe sakon zaman lafiya.
To madalla a gaida Malam Garba, har yau dai akan zancen tsaro rundunar dakarun Najeriya ta 7 dake Maiduguri ta bada sanarwar cewa ta gama da kungiyar Boko Haram dake wannan guri. Yanzu abin da tafi mai da hankali shine yadda za ta tsare al'umma. Ga Haruna Dauda da rahoto akan haka.
Komandan rundunar na Operation Lafiya Dole Major General Loki Rabo ya shaida manema labarai a garin Maiduguri cewa rundunar nasa yanzu aka tace nasara akan yayin kungiyar Boko Haram din wanda zakan suke ci gaba da tserewa.
Is hereby known to be wary of individuals coming to hibernate in and around their homes.
Komandan ya kuma gargadi jama'a da su guji baiwa ayan kungiyar Boko Haram din mafaka, wanda ya ce zakan suna nan suna ci gaba da neman daidaikun su.
Drone troops that are deployed at Tabamarine arrested one Abdali and Liberties, and investigation revealed that he is from
Ya ce a ranar 20 ga wannan wata rundunar nasu ta kame wani da ake kira Abdullahi a ƙauyen Zabamari da ke karamar hukumar Jere tare da kuma wasu mataimakansa, kuma binciken da suka gudanar ya nuna musu cewa dan asalin kasar Burkina Faso ne kuma yanzu hakan yana hannunmu. Yace cikin mako guda dai sun samu nasarar kame ayan kungiyar Boko Haram 1240 wanda kuma yanzu haka suna hannun su. Yace a cikin wannan kwanakin ne ma wasu ayan kungiyar Boko Haram din guda 30 suka miƙa kansu ga jami'an tsaron Jamhuriyar Niger. Sai dai ce ba zai iya tantance waɗannan ko ƴan Niger ko kuma ƴan Najeriya ba, wanda ce amma suna nan suna kokarin hada kai da takwarorin su na Niger din dan gane ko ƴan wani ƙasa ne. Mun kuma tambayi General Irabon game da hoton wani dan ƙasar Faransa da aka ce an kame na daga cikin ayan kungiyar Boko Haram din a dajin Sambi sa, wanda ya ce ya ga hoton kuma wasu jaridu ma sun buga.
Yes, there are reports, there are reports, those that can show is not the most, they're not Nigerian soldiers.
Yace wannan hoton ba namu bane, ba sojojin Najeriya bane, kuma ba mu santa ba. To koya zai bayyana irin yan kasashen waje da ke shiga cikin wannan kungiya na ayan kungiyar Boko Haram din? Sai ya amsa da cewa yace batun shigan yan kasashen waje cikin waɗannan kungiya har yanzu dai bamu gama tantancewa ba, amma muna nan muna aiki da sauran takwarorin mu na wasu kasashen don ganin cewa mun iya tantance irin waɗannan mutane. Yanzu haka dai jama'a ta bayyana farin cikin su musamman ma al'umman jihar Borno na game da tarwa tsoron nan mahara da rundunar sojan ce ta yi a dajin Sambisa, wanda kuma shine ɗaya daga cikin dazuzzuka da ake tantancewa cewa ƴan kungiyar Boko Haram din sun tare ciki. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda a kasar Gada, kuma da kasar ke shirin miƙa mulki ga sabuwar gwamnati. A yayin da shugaba mai jiran Kaduna na Akufa Ado ke jira ya kama aiki, wasu kuma na ganin ana samun jinkiri wurin aikin miƙan mulki. To na tuntubi Imran Abubakar mai fashin baki ne, kuma ya min tsokaci akan wannan jinkiri ko yalla zai kawo damuwa ko a'a.
Eto alhamdulillah yana cikin wannan al'amari shakka babu, duk da cewa dai an samu jinkiri nan da can, amma bayan tsammanin zai hana ruwa gudu ba wurin gabatar da ko kuma mika mulki ga sabon gwamnati. Domin ai shi kakakin kwamiti na bangaren shugaban kasa ya yi bayani dalla-dalla yadda harkokin nan ke tafiya. Saboda haka kuma ya ce duk abin da ake yi shi shugaban kasa mai jiran gado yana sane, kuma yana nazarce-nazarce yadda abubuwa suka kasance daga wato hannun tsohuwar gwamnati. Saboda haka dai ya fahimta ta babu wani abu da zai kawo damuwa ko kuma zai hana ruwa gudu.
To bari mu duba, akwai korafi da ainihin bangaren jam'iyya wacce ta lashe zaɓe take jiran kafa gwamnati, take cewa wato akwai naɗe-naɗe da wasu ƙare-ƙaren albashi da wannan gwamnati mai barin ofishi take yi. Ya kake ganin wannan abin, shin wani abu ne wanda zai iya kawo ma ainihin sabuwar gwamnati tsaiko?
Babu wani magana ta maganar tsaiko a harkar abun nan wurin gudanar da harkokin ta idan mata ga bar gaba mulki. Game idan kai la'akari da can idan an yi zaɓe aka samu canjin gwamnati, akwai dai wannan abun nan magana ta abun nan transition din wato mika mulki daga wata gwamnati zuwa wata gwamnati. Amma babu wata doka da yake an kafa ta, sai a shekarar 2012 aka kafa doka, ya kasance wajibi ne za a yi bayani dalla-dalla. Saboda haka ban ga wani abun nan matsala zai abun nan za a samu matsala da dukkan al'amura ba, insha Allah komai zai tafi daidai. Amma da kamata ya kasance akwai wata doka da yake in an samu canjin gwamnati ya kasance duk wani maganan ƙara albashi, wani maganan da nanaɗe, ya kamata a dakatar da shi a bari sai an rantsar da sabon shugaban ƙasa ko kuma sabon gwamnati. Amma tun da doka ko kuma kundin tsarin mulki ya ba shugaban ƙasa mai ci yanzu ko kuma barin gado yanzu, kaga babu wani abin da za a iya yi. Dole a haƙura ko menene ma duk wani irin nauyi aka ɗora wa sabon gwamnati, sai ta san ana cewa dabara ya riga mai shiga rijiya, sai ta saurara in ta karɓi mulki ne sai ta duba hanyoyi da kawai ta bi. Idan za ta iya to shi kenan, kuma ba za ta iya ba za ta ga talakawa.
To a gaida Malam Imrana Abubakar kenan mai inkiya Malam Bawa. Sai dai ranar 7 ga watan Janairu ne Ghana za ta nada ko kuma za a rantsar da sabon shugaba mai jiran Kado Nana Addankwa Akufo Addo. Wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC, yanzu kuma wato karfe 10 kenan da minti 17. Ga shirinmu na gaba, bango.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage. Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau za mu tuna bayani akan wani shiri da muka taɓa yi akan aikin haji da mataimakin daraktan yaɗa labarai na hukumar Alhazan Najeriya Alhaji Ubamana, lokacin da ya amsa wasu tambayoyi kamar haka.
Salamu alaikum, sunana Zulaiha Elayaya.
Wa alaikum salam.
Tambaya ta anan ita ce, ina mamakin yadda wasu daga cikin alhazai kan tafi a ƙarshe, amma kuma sai ga sun dawo a farko, don su sun dawo a sakon farko. Kina ji na?
Eh, yana jin ki.
Saboda zamantowa wasu ko masu faɗa a ji ko kuma shakoku da mai, su suka tafi a ƙarshe amma sukan dawo a sakon farko.
To tambayar ki ta biyu fa.
Tambayar ta biyu kuma shi ne, yadda ake tsanantawa alhajan Najeriya wajen yin tantance su kafin su dawo, in za su dawo a filin jirgi. Sai da za ka ga alhaji har ya kwana yayin da zumma wai ana tantance su. Amma a sauran kasashe zan ga nan da nan awa ɗaya biyu uku an tantance alhajan su, sun samu damar tashi da komawa gidansu. Don haka nake tambaya, ko ne ke kawo wannan tsaiko?
To kin gama tambayoyinki?
Eh, da fatan Allah ya maida babban bakoyi da lafiya.
To Malam Uba gare ka.
To gaskiyar magana dai shi ne, bayan da za a ce mahajjaci wai ya zo daga ƙarshe ya koma da jirgin farko, sai idan irin wa'annan mutanen ne, aya ko ya bi jirgin yawo zai iya zuwa ya koma da wuri. Biyu, ma'aikaci ne a hukumar azai, alal misali yan majalisu, wannan aikin su zai tabbatar an yi aikin, akwai wa'ansu daga cikinsu da sun gama suke dawowa, akwai kuma wanda suke tsaya sai ƙarshe. amma gaskiya banda irin wa'annan ba su da yawa wa'ansu eh to idan alal misali ko barin ba da wani misali yanzu alal misali a ce jirgin Kirby zai dawo in jirgi ne mai daukar mutane alal misali 530 yawanci sai a ce ita wannan jiha da kawo mutane kaman 520 sauran guda biyar din sukan yi aurowa ma'aikatan jirgin nan ne suna da dalilin da za su dawo sukan yi aurowa irin kaman 'yan majalisa ko wani wannan aiki shi ya zo ne ya koma sukan yi aurowa cikin wannan guda biyar din ne amma wai a ce waɗansu sun zo daga ƙarshe yadda take magana da ta kace nan gaskiya yana da wahala wani lokaci ya kamata a dinga mutane adalci saboda ba sai yanayin aikin su ban ba a san me suke yi ba da an ga su sai a ɗauka alfarma ne amma gaskiya yawanci ba haka ba ne. Tambaya ta biyu shi ne tambaya da ta biyu da take cewa
wajen tantancewa
a jimawa a filin jirgin sama kafin a tantance gaskiyar magana shi ne laifinmu ne da dai gaskiya ta ci gare ta a dokar yawo in shiga jirgin sama duk duniya banda kilo 32 alal misali da kamar mu a Najeriya ake cewa mutum ya sa a jika ce tafi da ita hand luggage in ka wanda za ka rike hannu ka shiga da shi zai wuce kilo 8 amma dan Najeriya wannan ne ma yayin mata ku yi hakuri
ha goyo muna yi da kaya ko
yawa ayi goyo ayi ciki a rike jakar ta mata wannan kowa ya san daman bayan da za ka raba su da wannan kuma ka rike wannan jakar abin da nake so mutane da dama su fahimta shi jirgin nan akwai adadin kayan da zai dauka akwai adadin man da zai dauka akwai adadin mutanen da zai dauka idan ya wuce wannan hatsari ne da kowa da shi wannan shiga jirgin da shi jirgin kanshi da matukin jirgin dalilin da ya sa 'yan Najeriya ke fata lokaci sosai a kasa jirgin sama kenan amma gaskiya shi ma wannan saboda matakai da aka dauka ya ragu alal misali abin dai ban kaushi da kunya shi ne zaka ga mutanen har yanzu ka zo da wannan kayan a filin jirgin ana tantance ana cire ma ana jefarwa a ce ga wannan gaskiya amma a kowace shekara ana faɗaɗar da mutane wallahi har yanzu ba mu daina ba to ajiya gaskiyar magana shi ne laifinmu ne mu 'yan Najeriya in muna so a dauke mu da daraja
mu gyara halin mu to malam uba nan kasashen da suka ci gaba in ma ka je ko wannan hand luggage din da ake cewa ba za a ma baka ka shiga jirgin da shi ba in kuma kai kaya da yawa yau in ka kuma yi kaya da yawa ka biya to mu 'yan Najeriya sai mu je ga adadin da aka ce mu dauka ba mu da kudin biya kuma mu tsaya muna roko wannan halin mu ne ko a nan kasashen ana yi
to gaskiya ke ko ba ki gani ba mahajiya saboda irin wannan akwai jirage da kamfanoni da su kuci kuma ralazin ta kasa ake kiran su masu daukan excess luggage sai an tantance su a sanarwar mahaddata cewa idan kina da container guda ne kike so ki kai Najeriya ko Canada ga kamfanin da zai kai ma gida Najeriya ni din nan ina sha amfani da su wani ya bani sako ban ma da san wannan saboda doka ce ni na santa mu ba zai zama ni ne mai kirya ta ba sai in je in ba da kuɗi na wani lokaci kafin zama kayana na gida amma mutane ba za su haka ba sun so in an je ana walakanta su ko ina ki zama a ce 'yan Najeriya kamata kuma a ce mu din nan mu ne jakadan Najeriya don kai mai kyau ka tsaka na ɗaya in kai mara kyau ka tsaka.
To mun samu Gombe. Gombe gare ku ko?
To, sunana Abdullahi Adamu.
To malam Abdullahi
tambaya ta anan ita ce maganan abinci da an Gombe ko dan Afirka ko dan Najeriya ya saba ci bai saba cin abincin wa'annan Larabawan ba saboda yawancin abincin su da tafannuwa da wani irin mai wanda ba ma jin dadin sa mafi yawan mu sai ya zamanto kuma dole shine za a baka a don zuwa na maka ne ko sabbin su bana ci saboda ma bana karba saboda bana iya ci sannan
in ka bar gidanka ka je wata kasar ai dole ka yi hakuri to yanzu me zaka mu wajen me kake son malam uba ya gaya maka
abin da nake so ma Allah baya ga min maganan abincin nan ya zama dole ne su su ba mu abincin da ransu yake so ko kuma ya kamata Alhaji idan ya je daga nan a ba shi abin da zai iya ci kar ya dawo Najeriya alalati saboda ni kaina ina zuwa masallaci sai a zaune wani lokaci nake yin sallah saboda yunwa ba na iya sanya wannan abincin nasu da ake bayarwa a wannan dan kwalin.
To Malam Abdullahi, Malam Uba, ɗazu ka sake dawowa wannan magana, amma Malam Uba ya yi bayani dalla-dalla, saboda haka in da wani kusa da kai ka ba shi ya tambaya.
To, sun ce nan bari ba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana na Malam Umar Gombe.
To.
To, ya za a iya sauƙaƙawa alhazai irin wasu tsawai wahalhalu irin na BTA na sauro mutum a ce ya je maka. Sai ya je banki ya canje wannan ya canje wannan sai ka samu ba kauye wanda bai san yin za a yi canjin makaranta a kudin sa ya kubata.
To Malam Uba, me za ka gaya ma wannan? Oh, baka da kana da sauran tambaya ne?
A ban da ita.
To Malam Uba, gare ka.
To shi maganar BTA dai abin da mutane da ke so su fahimta shi ne kudin ka ne an baka kuma ana bita ana sanar da mutane ma'aikatan hukuma da zai na jihohi. Kamata sun su sun fahimtar da mutane cewa riyal din nan in kuma dola aka baka idan za ka canza dola da riyal kaza da za a baka kamata ko da takarda ce kamar flyer su rubuta su kuma ba za a taru a ce duka ba wanda ya san nawa za a canza dola ba idan dai ana tare aka samu kamar mutane uku hudu biyar ina da tabbacin cewa mutum ya tambaya in bai sani ba za a fahimta da shi amma alhakin gaskiya yana kan hukumar alazai na jihohi ne da su.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To yanzu kuma sai sakonni da kuka aiko mana.
Sakon na farko na cewa muna jinjinawa gwamnatin tarayyar Najeriya bisa samun nasarar gano ma'aikatan bogi 50,000 da ta yi tare da adana naira biliyan 200 da ake biyan su a asusun gwamnati. Muna fatan gwamnatin za ta ci gaba da bankaɗo irin waɗannan ma'aikata na bogi. Daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi da Ado Salati Goma ga Annabi Lijau da Alhaji Garba mai yan kunni Lijau. Sakon na gaba na cewa muna kira ga gwamnatin Kaduna da ta dauki matakin ba sani ba sabo ga duk wanda aka kama da hannu wajen tada fitina a kudancin Kaduna domin ya zama izina ga masu niyyar tada fitinar. Daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. Wannan sako na cewa salamu alaikum BOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Yau muna son ku bamu dama mu yi jinjina ga rundunar sojin kasar mu Najeriya akan yadda ta tarwatsa ƴan Boko Haram daga dajin Sambisa. Hakikan wannan abu ne mai kyau. Da fatan su ma barayin shanu da barayin danyen man fetur masu fasa bututu za a gama da su. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta da Usaina Lawal dan mai Kankara. Wannan sako na cewa muna kira ga masu hannu da shuni a kasashe da ke da ƴan gudun hijira da su tashi tsaye su taimaka musu ganin yanda sanyi ke ƙara tsananta. Sako daga mai langilangi Yalwa da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta Yawuri. Wannan sako na cewa assalamu alaikum VOA, a madadin al'umman garin Tsagim da ke cikin ƙaramar hukumar Mani a jihar Katsina, muna miƙa sakon godiyarmu ga mai girma gwamnan Katsina Aminu Bello Basari akan ci gaba da aikin wutar lantarki da ake mana. Muna fatan za ka ƙara kawo mana abubuwan ci gaba kamar hanya da samar da kayan aiki a asibitinmu. Daga Honorable Abdulsalam Muhammad Lema Tsagim.
To madalla, yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Kasar Siriya ta sanar da cewa dakarunta za su fara tsagaita wuta a ƙasa baki ɗaya daga gobe Juma'a. Kamar tsagaita wutar da aka yi a lokutan baya, yarjejeniyar ta shafi sojojin Siriya da kuma ƙungiyoyin 'yan tawaye, amma banda ƙungiyoyin mayaƙa irinsu da Ish, Rasha da ke goyon bayan shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad da kuma Turkiya da ke goyon bayan ƙungiyoyin 'yan tawayen sun ce za su tabbatar da an kiyaye yarjejeniyar.
To madalla, da waɗannan ne kuma muka zo ƙarshen shirinmu. Sai kuma da yamma za ku ji mu da ke da wasu wato shirye-shirye inda za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku akan irin gudunmuwa da ƙasashe maƙotan Najeriya za su suke bayarwa wurin yaƙi da Boko Haram. yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma wato Nazir Ahmad Hausawa kenan, da kuma mai bada umurni wato Sa'ida Hamdun, da kuma injiniya mu na wannan lokaci wato Rabba Baba Yakubu Makeri ke sallama da ku a huta lafiya.